الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبو da godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya bamu dama ya bamu lafiya ya kuma bamu ikon sake dawowa dan mu dasa kan inda muka tsaya a wannan karatu namu mai albarka na ahkamul janaiz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Ihya'us Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano yau kwanan wata ina jin ko 29 ko da 8 da 8 ga watan Shawwal shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da 24 ga watan 8 shekara ta 2014 a lissafin yan albashi idan ba ku manta ba muna magana ne akan sallar janaiza mun yi bayani akan wankan gawa da sanya mutum a likafani daidai gwargwado bayan an yi masa wanka an sa shi a likafani kuma sai a yi masa sallah ko to shine muka tsaya akan gabar magana ta 59 da malam yake cewa wa tushra'us salatu ala man ya'ti dhikrhum an shar'anta yin sallah ta jana'iza akan mutanen da ambatan su zai zo na farko dai sai yace at-tiflu mun yi magana akan wato dan jariri walau kana siqtan koda ku dan bari ne ana yi masa sallah kamar yadda malam ya kawo mun yi bayani akan wannan dalla muka kawo hadisai hadisin nana Aisha Allah kara mata yadda da maganganun malamai irin su maganganun Imam Nawawi cewa wa ajma'a man yu'taddu bihi min ulama'il muslimin ala anna man mata min atfalil muslimin fa huwa min ahlil janna har ya kawo magana cewa malamai sun yi ijma'i cikin waɗanda ake irgawa da ijma'in su cewa cikin yara na musulmi jarirai da suka mutu insha Allah yan aljanna ne shi ma dai muke ta tattaunawa yau zamu tashi akan wato mutum na biyu da aka shar'anta a yi masa sallah ba sai mun maimaita abin da ya gabata ba as-sani ash-shahidu cikin mutanen da shari'a ta shar'anta a yi musu sallah idan sun mutu akwai ash-shahidu wato shahidi abin da ake nufi da shahidi shine wanda ya yi mautu shahada mutuwa ta shahada wanda aka kashe shi don Allah wanda aka kashe shi don addinin Allah ko kuma wanda aka kashe shi saboda kare mutuncinsa ko kuma kare ainihin wato dukiyarsa ko iyalinsa ko wani abu makamancin wannan shi ma ana ce da shi shahid idan ya mutu akan wannan hanya to amma a yanzu muna magana ne akan shahidul ma'araka wanda ya mutu a filin daga aka kashe shi dan saboda kokarinsa na daukaka kalmar Allah yace an Shaddad bin al-Hadi za ku ga a rubuce al-Had ne Shaddad ibn al-Had amma a karatu malaman hadisi suna karanta shi da ibn al-Hadi babu ya'un din amma ana sanya ta a karatu an Shaddad ibn al-Hadi sahabi ne yace anna rajulan min al-a'rab jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa amana bihi wattaba'ahu thumma qala uhajiru ma'ak falabithu qalilan thumma nahadu fi qital al-adu fa ata bihi an-nabi wa utiya bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuhmalu wa qad asabahu sahmun ko qad asabahu sahmun ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم من جبته ثم قدمه فصلى عليه أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح وقد مضى بتمامه في المسألة 39 ما لك يتشوى غارواية تبتت يادك شداد ابن الحادي يتشي أن يونم تنشكم متانا قوي ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi imani da annabi din wattaba'ahu ya bi shi ku kula da wannan gabar amana bihi yayi imani da annabi wattaba'ahu ya bi shi me bambancin imani da littiba kad yu'minu al-insan wa la yattabi' mutun zai iya cewa yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah amma kuma sallallahu alaihi wasallam amma kuma baya bin Allah baya bin manzon Allah din ba wai bai imanin ba a'a ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah amma maganar Allah dokar Allah umarnin Allah maganar manzon Allah sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kibinta idan kai mai magana sai ya ce ai mu ma musulmi ne za a nuna mana musulunci ne ko an fi mu san annabin ne na'am soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a baka akwai masu yin ta da yawa ko ba haka bane amma wani mawaki bawan Allah yake cewa law kana hubbuka sadiqan la atwatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'uhu da soyayyar da kake yi wa annabi gaskiya ne la ata'atahu to da kai mai da'a ya jama'a duk wanda yace yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ku auna shi a cikin shi yana aiki da abin da annabi yazo da shi ko mutum ya kida yace yana son manzon Allah dan misalin wata kila son manzon Allah a wurin sai an masa kida ko mutum ya waka da yace yana son manzon Allah dan misali wata kila a wajen sai an yi annabi waka shine son manzon Allah ko mutum ya zikiri yana dukan kirjinsa cewa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata kila a fahimtar sa a wajen sa ana son manzon Allah ne da dukan kirji ko na makamancin wannan duk wannan ba shi bane abinda Allah yace mana me mu bi shi annabi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin Allah yace idan kun yi masa da'a law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu inda son da kake wa annabi da gaske ne to da ka bi shi so jama'a tuciya a baka fada a baka cewa muna son manzon Allah ai mu muhammadawa ne ai mu masu kaunar manzon Allah ne ai mu kaza kaza da sauransu wallahi wannan ba shine yake nuna son annabin ba kuma ba shine yake nuna annabin sa ba a ganka duk inda annabi ya magana akan sunna kana gaba ko ba haka bane kana sunna a cikin aurenka sunna ka bi annabi a cikin auren gidanka da na iyalinka da na ƴaƴanka muna ahlus sunna muna cikin masallaci muna ahlus sunna muna zuwa gurin karatu amma an zo aure an cika aure da bid'a sai an yi magana mu ce ai mu ne sunna a ustaz su ne dai sunna yawa ku dai masu da'awar sunna ne a cikin kasuwancinka a ga sunna ustaz kana ahlus sunna ina son manzon Allah a zo a kira sallah baka zuwa ka je kai sallah kana ahlus sunna ina son manzon Allah sallaka ba ta ganuwa dan baka iya sallah ba baka sallah mai kyau to ina son manzon Allah a ciki kana ahlus sunna ko kana cewa kai kana da'awa kana son manzon Allah an faɗi wata magana da annabi yace a yi ta ka ce a mu gaskiya ba haka muka saba ba ka sa akwai ƴan ba haka muka saba ba akwai ƴan haka muka saba akwai ƴan haka muka gani ana yi a mu ba mu saba da wannan ba a mu gaskiya iyaye da kakanni ba su taba kawo mana wannan ba a to iyaye da kakanni ba su kawo maka ba shugaban iyaye da kakanni ya kawo ko ba ka bane shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to malam jihadin sunna kenan yanci shi yasa ahlus sunna zaka kake gani yana wato duk wani mutum da ka sani in ya faɗi magana wallahi tallahi sai an auna ta an duba ta ta dace ko bata dace ba amma in manzon Allah ya faɗa zance ya kare cire hula yake a sallama kur abin shi ai mai da'a a ganka kana azumin nafila a ganka kana azumin litinin alhamis a ganka kana kula da ibada kula da jam'i kula da mu'amala kana cin halal baka cin haram iyalinka cikin hijabi da niqabi ta lullube jikinta daga sama har kar shine sunna kwarai da gaske amma muna ahlus sunna muna yawo da matan mu da kirjin su a waje a ahlu yawo da tsaraici ne wannan ba sunna bane ku fahimci wannan fa da kyau yawa dan zaka ga wani mutum wai yana da sunna wallahi idan ka ga matar sa ba za ta ganu ba tare da shi kuke komai amma matar sa ba ta ganuwa yar duniya ce cikakkiya giredi daya saboda baya iya control din ta bai iya cewa tayi bai iya cewa kar tayi ko kuma shi din yana sunnar amma ita kuma tana bid'a al-imanu yalzamu littiba ma'ana in kai imani dole sai ka bi annabi kafin imanin yayi maka amfani na'am dama ko ba za ka ba annabi ba kai imani ba yi ya kamata dama in ka bi manzon Allah kai imani so jama'a lokaci yayi da zamu fito mu yi sunnan nan karara kafin mu mutu dan wallahi wasu sun mutu ba su samu damar yin ta ba
ina
ba san mutu ba samu damar yin ta ba hasbunallahu wa ni'mal wakeel ranar da Allah zai tashe ka a kiyama ya tambaye ka yace me kai na biyayya ga annabi baka da amsa me zaka ce wa Allah sai ka shiga layin yan subura 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 wayyo Allah mun halaka wayyo Allah mun halaka la tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan kaseera Allah ya ce kar ku kira subura kwaya daya a yau a kiyama to ku kira subura da yawa halaka daya wallahi ba daya za ku kira ba ku ninninka amma akwai gidan masu halaka Allah ya kiyaye mu to wannan bawon Allah jama'a amana bihi wattaba'ahu ku da layi anan yayi imani da annabi kuma ya bi shi al-iman wal ittiba' thumma qala uhajiru ma'aka wannan bawon Allah daga musuluncin samal daga imani sai ce ya manzon Allah zan yi hijira tare da kai a lokacin annabi ya kimza zai hijira zuwa garin Madina sallallahu alaihi wasallam falabisu ma'ak ma'ahu qalilan ai falabisu qalilan suka dan zauna lokaci kadan ba mai tsawo ba thumma nahadu fi qitalil adu sai wata rana tazo aka yunkura za a tafi yakar abokin gaba fa uciye bi annabi sallallahu alaihi wasallam malam an tafi yaki sai ga wannan bawan Allah da yake cewa yayi imani da annabi kuma zai bi annabi kuma zai yi hijira da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai gashi an tafi yaki kawai malam an dauko gawansa an kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama kad asabahu sahmun ba auni kawai an tafi yakin da shi bai shirya ba bai kimka ba kawai sai wata kibiya ta zo ta same shi wani harbo mai kibiya yau sai gawarsa shi bai mai komai ba da aka je yakin ma ba abin da yi kawai sai gashi an kawo shi ya zama gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama shi sun makaffanahu annabi fi jubbati annabi da kansa saboda kaunar wannan bawan Allah amana bin nabi wattaba'a annabi yayi imani da manzon Allah ya bi manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi yayi masa likafani da rigarsa shine jubbarsa annabi yana da jubba me jubba babban rigar nan da ake sawa irin alkyabba ko abaya ta manyan mutane kamar yadda riwaya ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kaya kamar kala haka na farko akwai kayan da normal ya saba yana sawa shi da sahabbai a zaman su na yau da gobe zaman gida yana kuma da kayan da idan yayi baki yake sawa idan manyan sarakuna sun zo za su musulunta ko su manyan mutane sun zo daga wata ƙasa ko daga wani gari manyan mutane ne to annabi sai je ya dauko rigar babban riga jubba sai ya zo isa ta sai ya zauna dan me dan ya fuskanci bakin sa saboda ana so duk lokacin da mutum zai yi baki to bakinka su zo su ganka a cikin yanayi mai kyau koda ku kana cikin talauci to yi kokari ka bayyana wa bakin da suka zo wurinka kana cikin ni'ima alhamdulillah ala kulli hal yawa ayi wa Allah godiya a bisa kowane yanayi kowane hali ake ciki a gode wa Allah kada a ce za ka yi baki za ka tari baki su zo su ganka a cikin wani hali na ban tsoro hali na damuwa hali na mushkila hali na talauci a'a bai kamata ka bari haka ta bayyana a gare ka ba kai kokari in dai baki ne za su zo to suna da wani yanayi da ya kamata a fuskance su kuma wannan ba wai sai shugaba ba kowanne daga cikin mu ko kuma zaka je bakunta yayin da mutum zai tafi bakunta wani wuri to ka dan yi kokari ka saka dan abin da Allah ubangiji ya hore maka na sutura ya wadata ka da shi sai kai amfani da shi ai wannan arzikin kenan ai wannan wadatan kenan amma idan baka saka ba to za su yi maka gani na talauci gani na cewa kana cikin wani yanayi watakila ma wannan din zai iya sama ya zamanto wato wata bukata da kake nema ko kuma wani abu ma a dauke ka dai a wulakanci a tozarce so ba laifi bane mutunta kai ba laifi bane saka sutura mai kyau to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kauna wannan bawan Allah a jubbarsa babban rigarsa ya dauka ya lullube shi ya sa shi a kabari sun makaddamahu fa salla alaihi annabi ya matsar da shi gaba kuma yi masa sallah kaga duk mutumin da manzo Allah ya masa sallah ai insha Allah ta'ala ai akwai dacewa a tattare shi ko ba ka bane ko shugaban munafikai da annabi ya masa sallah ai wannan ta sa ai an saukaka masa azaba eh saboda albarkacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa dan albarkacin dan sa akwai dan sa sahabi yawa dan Umar yazo ya samu annabi lokacin da annabi zai sallah yace ya rasulullah ya za kai masa sallah kuma ka san aduwullah ne wannan mutumin babban munafiki ne makiyinka ne makiyin Allah ne ya za kai masa sallah to amma akwai dan sa sahabi ne saboda annabi ya karamta dan kara ga dan annabi ya san fa dan wuta ne mutumin amma saboda kara kun san musulunci yana da kara yau kuma ya kamata kai ma ka zama mai kara dan kara ga dan annabi ya wuce gaba sayyidina Umar yake taba manzo Allah ya ce ya za kai haka sai manzo Allah ya ce ai zabi aka bani aka ce ko nayi ko kar nayi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka neman musu gafara ko baka neman musu gafara ba in tastaghfir lahum 70 marratan lan yaghfir Allah lahum ko da ka neman musu gafara sau nawa a larabci in an ce 70 marra da ku ji ana cewa qur'ani yana 70 marra a hadisi ana 70 marra wato kalmar 70 din a wurin larabawa ita ce kalmar irge ta kulmaleji ba wai ana nufin 70 din da ka sani bane ina fata ana fahimta kamar mu yanzu in anan ne sai a ce sau 100,000 nawa ko ba ka bane amma kuma ko masau malala ko yawa ko sau malala amma ita ma malalan ai akwai abin da yake ta to kaga 70 marratan din nan ba ana nufin sau 70 din ba a wato sau iyadu lan yakfir Allah lahum Allah bi zayafi musu saboda me kafirai ne munafikai ne Allah kiyaye mu Allah raba mu da munafirci to anan gurin jama'a wannan mutumin kan ba shahidi bane ba yaki aka je aka kashe shi ba to ga annabi ya masa sallah ko ba haka bane ba so maganar cewa ba za a yi wa shahidi sallah ba kwata kwata a'a ba koyaushe bane ba tun daga nasu ya nuna a iya yi masa ya halatta a yi masa kamar yadda kuma wani wurin ya nuna ba a yi musu ba dan ko ba a yi musu din bane ai shahadan nan ta ishe su insha Allah wannan hadisi Imam An-Nasa'i ne ya ruwaito shi da wani sa da isnadi ingantacce kuma mun karanta shi ya gabata a matsala ta 39 hadisi na biyu ana Abdullahi ibn Zubair Az-Zubair ibn al-Awwam kenan wanda wannan bawan Allah Abdullahi ibn Zubair ibn al-Awwam sai bayan hijira ma aka haife shi shi sai bayan annabi ya bar Makka ya dawo Madina aka haife shi kuma yana daga cikin masha Allah sahabbai waɗanda suna da tarihi manyan sahabbai masu daraja masu kima dukkan sahabban manzon Allah suna da daraja kima ma yana cikin na gaba sauransu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amara yawma uhudin bi hamzata fasujjiya bi burdatin thumma salla alaihi fakabbara tis'a takbiratin thumma utiya bil qatla yusaffun wa yusalli alaihim wa alaihi ma'ahum akhrajahu at-tahawi fi ma'ani al-athar wa isnaduhu hasan rijaluhu kulluhum thiqatun ma'rufun وابن إسحاق قد صرح بالتحديث وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في التعليقات الجياد على زاد المعاد في المسألة 75 ما لديك جواغا حديثي كما ديك نونا من حلق أيوة شهيدي صلى شيني حديث عبد الله بن الزبير بن الأوام كشينا بامو لاباري abin da ya faru a Uhud amma malamai suka ce bai halarci yakin Uhud din ba saboda ai shi haihuwar sa ma ba a haife shi ba sai bayan hijira to kaga lokacin kenan ma yana yaro yana jariri kenan to ya za a yi bai je yakin ko bai zai yi ba tunda yakin Uhud shekara ta biyu ko shekara ta uku aka yi yakin Badar shine yakin farko a musulunci daga shi sai me sai Uhud to shi wannan Abdullahi ibn Zubair ibn al-Awwam shi bayan an yi hijira annabi ya koma Madina aka haife shi kuma gashi yana ba mu labarin hadisin da abin da ya faru a yakin Uhud an gane ko kenan wannan yana cikin hadisan da malaman musallal hadisi suke cewa marasilus sahaba marasilus sahaba me ake nufi da marasilus sahabi shine wato sahabi karamin sahabi ya jiyo hadisi daga dan uwansa sahabi shi din lokacin yana yaro watakila annabi ya bada labarin hadisin ko ba a haife shi ba amma da ya girma sai ya ji hadisin a wurin dan uwansa sahabi to da ya zo bada labari kaga akwai wani chain kenan, akwai wani mutum a tsakaninsa da annabi. A ka'idar malaman hadisi, ya kamata duk wanda ka ji labari a wurin sa kafin annabi, ai sai ka faɗi sunansa. Ina fata ana fahimta. Yanzu a wurin malaman hadisi, idan ka ji labari ne kafin babanka, sai da ka ji maganar a wajen mutum uku, ka ji a gurin yayanka, shi kuma yayanka ya ce ya ji a gurin wato innasa, ita kuma innar ta ce ta ji ne a gurin abokin babanku, sannan abokin babanku ya ce ya ji a wajen babanku. To a ka'idar ilimi, ba za ka zo ka ce kai ɗin a yanzu ka ce ai babana ya ce ba, a'a, a ka'idar malaman hadisi da ake aiki da isnadi, sai dai ka ce yayata ta gaya mun, ita kuma innarta ta gaya mata, ita kuma ta ji a wajen babbanmu, shi kuma ko ya ji a wajen abokin babanmu, abokin babanmu kuma ya ce babanmu ne ya gaya masa. To a ka'idar ilimin hadisi, shi yasa dole a cikin littafan hadisi za ka ta gani ana ta ambatan sunan mazaje. Me amfanin ambatan sunan mazajen? Dan duk wanda aka ambata sai an san waye shi, a ina ya rayu, a ina ya yi karatu, su waye malamansa, yaya amincinsa, yaya adalcinsa, yaya haddarsa, yaya amanarsa, yaya gaskiyarsa, shekarunsa nawa, yaya ƙarfin karatunsa, su waye abokanansa, su waye almajiransa, su waye malamansa. Wallahi duk wanda ka ji an ambace shi a cikin isnadi, wato malaman hadisi, sai sun yi aiki a kansa kafin ya scaling, ya tsallake a ce wai mutum ne na kirki, amintacce ne, sannan ya jiyo labari daga wurin na gaba da shi, shi ma na gaba da shi ba za a kyale shi ba. To wannan shi ne yake nuna mana ma wato ƙarfin sunna. To shi yasa kuma hadisan kake gani, wani hadisin a ce da'ifi ne, wani a ce maudu'i ne, saboda wannan aikin da malaman hadisi suke bi, sai sun bincike kowa. To amma yanzu Allah ya kawo mu zamanin da gaskiya mutane ba sa son isnadi, da malami ya zo yana jan hadisi yana an wane, ci gaba da Allah, ba muƙalar sunnah kawai. Ma'ana ba a so a ji ma sunan nakin mutane, ana ga kaman ba ta lokaci ne, alhali kuma wani ilimi ne mai zaman kansa. Wato malaman hadisi yadda za su nuna ma ƙwarewa da baiwa a cikin wannan karatun. Akwai fa malaman da kowane mutum in ka kira musu a cikin malaman nan, wato a cikin rijal din nan na hadisi, kana cewa wane ya san wane ne a gari kaza ya rayu, almajiransa wane, malamansa wane, kuma ya arasu a shekara ta kaza, auri kaza, kowaye ka faɗa. Suna nan malam rayuwarsu gabaki ɗaya akan hidimar sunnah ce. To shi yasa waɗannan ai ba sa bari a taɓa sunnah ba, kana magana za su gane daga ina take. Ban sani ba ko ana fahimta na. So wannan yana nuna mana kimar wannan da'awa, sannan kimar wannan tafiya. Kuma hankalinka a kwance, in dai an baka hadisi aka ce ma sahihi ne, je kai ta bautawa Allah kawai dan an yi maka aiki. Allah ya ƙara mana fahimta da ganewa. To wannan kenan. Kenan wannan me yasa ne wannan bayanin? Dan ba mamaki wata ran wani ya zo cikin irin masu sukar hadisan annabi, wani ya ce to yanzu jama'a ku saurara, an ce wai magana annabi ingantacciya, wane ne wane ne, an ce kaza. To yanzu ga wannan Abdullahi ibn Zubair, shi lokacin da aka yi yakin Uhud din ma, ko dai ba a haife shi ba, ko kuma haife shi yana yaro karami bai kai ya kawo ba, to yaya aka yi zo ya ba mu labari akan abin da annabi ya yi, alhali baya nan? Sai a ce kaga wannan yana nuna akwai rashin gaskiya a ciki. To ya jiyo ne daga ƴan uwansa sahabbai. To shi yasa kuma shi wato a matsayinsa na sahabi, wato darajarsa da kimarsa da yake da ita, to yana da ƴancin ya ce annabi ya faɗa, don shi sahabi ba a bincike a kansa. Duk binciken malamin hadisi bai isa ya taɓa sahabi ba, ana zuwa kan sahabbai, ashabu kullum udul, duk sahabbai da kake gani adilai ne, amintattu ne, ba a taɓa su. In ka ga mutum ya taɓa sahabi ɗan shiya ne, ka kaga me za a yi da ɗan shiya kuma? Ai babu, ba a sa shi a lissafi wannan. To shi ne, amma yanzu da tabi'i ne ya ce annabi ya ce yaya, hadisi ya samu matsala. Tabi'i ya ce annabi ya ce, a sai a ce kai tabi'i yaushe ka da annabi? Ai tabi'i sai ya yi karatu a wajen sahabi, sannan sahabi ya ce mai annabi ya ce. To kai tabi'i ba ka da, yanzu kawai misali Imamu Malik, ko ba ka bane? Kawai Imamu Malik ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, a wurin malaman hadisi, hadisin bai zai karbo ba, bai zai yi ba, saboda ai Imam Malik ai bai hadu da manzon Allah ba tabi'i tabi'i ne ma misali kamar Abu Hanifa ne ma ana cewa ya karatu a wurin sahabi guda daya ko ya karbi hadisi a wannan a wurin sahabi guda daya to shi ma in zai ce sai zai ce sahabi ya ce annabi ya ce to amma wannan a fi asrir riwaya kenan a lokacin me lokacin riwaya amma yanzu ba a riwaya kawai yanzu kowane malami ma da ya zo ya hawo wa'azinsa da munbari kawai ba ce muku yi qala rasulullahi ba manzo Allah ya ce amma inda lokacin riwaya ne sai a ce a akram kallahu aina ka da annabi ya ce dole sai ka faɗa me yasa yanzu ba a faɗa saboda wato isnadin yayi tsawo sai ka irga wajen mutum 100 ma wata kila kafin ka je kan annabi to shi yasa ake ikhtisari ake takaicewa a ce annabi ya ce amma an dogara da littattafan da ingantattu ne sai a faɗa da Allah mu fahimci wannan dan zai taimaka mana kwarai da gaske yace annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara yawm uhud bi hamzah fa sujja bi burdatin manzo Allah yayi umarni da Hamza ibn Abdul Muttalib kun san dai matsayin Hamza ko babban annabi ne dan uwan baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am Hamza a yakin Uhud aka kashe shi kuma an masa kisa na rashin kyautawa farai ku da gaske ba dadi labarin to amma bayan da za a yi ilimi ne dole a fada duba jarunta irin ta Hamza duba matsayin irin na Hamza amma aka samu wani kafiri a wancan lokacin ana ce da shi wahshi wahshi shi ya faki sayyidina Hamza mallai ya kashe shi da suka kashe sayyidina Hamza sai da suka yi masa gunduwa gunduwa musula aka gutsutsura shi yanda ake gutsutsura kifi yanda mata suke yanka kubewa aka farke kirjinsa aka ciro hantarsa aka ci hantar aka tauna ta aka ce ga Hamza an ci ba fa yau fa kafirai suka fara yi wa musulunci cin mutunci ba da kisan gilla da nawulakanci ba ba mamaki in an ce wasu kafirai sun kashe wani musulmi sun gasa namansa sun ci kamar yadda aka samu wasu wurare din sun yi a kashe mutum ya je sallah a gasa shi kuma a dauki namansa a gatsa a ci to an kai Allah ya sauke Allah ya sauke an yi wa sayyidina Hamza amma sam da yana gidan aljanna insha Allah Hamza fil janna insha Allah da aka kawo shi aka lullube shi da bargo bi burdatin aka lullube shi da me bargo thumma salla alayhi sai annabi mai salla fa kabbara tis'a takbirat annabi sai da mai kabbara tara ka san kabbara hudu fa ake ko amma saboda matsayin Hamza sai da aka karo hudun aka kara mai da daya tara kuma daga nan malamai suka faɗa za mu zo mu karanta da ku insha Allah duk wani mutum mai kima duk wani mutum mai daraja duk wani mutum mai matsayi a cikin al'umma musamman wanda suka wahala wajen yi wa al'umma hidima ko a addini ko a ilimi ko a rayuwa to ba laifi yana da kyau limamai in sun zo yi musu sallah su kara musu akan kabar bari hudun idan za ka yi wa wani sallah mutum ne mai daraja mai kima ko malami ne ko kuma wani mutum ne wanda ya ce miki jama'a to wannan ba laifi ka iya kara masa ana yin bakwai ne bayan ukun kai masa mana daga ukun ka daga bayan hudun din ka kara masa biyar shida bakwai to bayan wannan ma ya tabbata ga hadisi nan a gaban kuma ana yin tara a mutane waɗanda suke masu daraja masu kima masu matsayi annabi tara ya jera mai to me kabarbaran dama addu'o'i ne a ciki yayi duk kabbarar da aka yi addu'a ce to saboda matsayinsa ba laifi a iya yi mai addu'a in an yi kabbara a yi addu'a in an yi a daɗa maimaitawa in an daɗa yi a daɗa maimaitawa kabbarar alheri addu'ar ma alheri so jama'a mu yi kokari mu zamantar mutanen kirki mutanen alkhairi dan idan mun mutu ai mana kabarbari masu yawa ai mana addu'a kun san addu'a ba ta yawa thumma utiya bil qatla yusaffun sanna aka zo da al qatla wadanda aka kakkashe a yakin Uhud ana sa su a sahu sahu wa yusalli alaihim kuma yana ta musu addu'a wa alaihi ma'ahum, kuma shi sayyidina Hamza din a tare da su. Wasu malaman suka ce as-salatuna, as-salatu lughawi yana nufin addu'a lughatan. Saboda me yasa suka yi tawili suka ce yusalli alaihim wa yad'u lahum? Ai da kuka ji da nazo nace yusalli alaihim, ba ku ji na fassara cewa yana musu addu'a ba, ban ce yana musu sallah ba, duk da cewa sallah ana nufin addu'a ne. As-salatu bi ma'ana addu'a, zance mafi inganci bayan wannan riwayar, abinda yafi wannan inganta, annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi sallar jana'iza ga shahidan Uhud ba. Wannan shine zance kiliya ko ba haka bane, wanda yake ya ketare. Ba mamaki ga wata riwaya gabanka kaga wata an ce an yi mai sallah, amma as-salatu din ana nufin addu'a ne. Annabi ya musu addu'a, ya musu matsayi, saboda su shahidai insha Allah garanti ƴan aljanna ne mala. Wannan hadisi Imam Tahawi ne fi da shi a cikin ma'anil asar da isnadi wanda yake hasan ne. Kulluhum thiqatun ma'rufun, amintattun mutane ne kuma sanannu, da kuma Ibn Ishaq a cikin riwayar ya sarraha bi hadis. Abin da ake nufi Muhammad bin Ishaq mudallis ne. Me mudallis a Hausa? Kamar a ce mutumin da yake yana dan rufa rufa wani lokacin. So wani lokacin bai ji magana a wurin wani ba, sai ce an wane, daga wane. Yanzu misalin a Hausa ma in mutum ya ce maka daga wane, daga wane, wani zai iya fahimtar cewa ka jiyo ne daga wane. Wani kuma mai dabara zai gane cewa daga wane, kana dai bada labari wane dai ya faɗi magana. So a wurin malaman hadisi, duk mutumin da yake yana yin tadlisi, yana dan rufawa, malamin da bai ji hadisi a wurinsa karara ba, ko kuma akwai wata illa ya cire wani rawi ya yi amfani da an ɗin nan, saboda an ɗin ana ɗan yin amfani ne da ita wajen ɗan ƙetarawa a haura kan wani, alhali ba a jiyo hadisi a wurinsa ba. To duk malamin da yake mudallisi ne, idan ya yi, in ya ce an, ya yi amfani da an ana, ko ba haka ba ne, to wannan ba a karɓa, sai ya ce haddathana. To a wannan riwayar shi Muhammad bin Ishaq ya ce haddathana, shi ne sarraha bi hadith. In ka an ce haddathana, giredi kenan, zance ya kare. Shi yasa zaka ji hadisan Bukhari haddathana 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 haddathana. Haddathana ba daidai take da an ba. Mu an anun ka an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Amma idan mutum ya ce haddathana, ai zance ya kare, wani ya gaya mun. Kaga wannan duk wanda ya ce wani ya gaya mun, kuma aka samu bai gaya masa ba, ai kaga ya zama makareci. Amma in ya ce an daga wani, zai iya daukan tawili. Ina fatan muna fahimta wannan kenan. Walau shawahidu kathiratun zakartu ba'daha fi ta'liqatil jihad. Imam al-Albani ya ce wannan hadisi yana da shaidu fa masu yawa, na ambace su a cikin wani littafi na mai kyau, littafin al-Albani ne, yana da kyau, at-ta'liqatul jihad ala zadil ma'ad. Duk wanda yake so ya karanta zadil ma'ad ya ga aiki da al-Albani ya masa, ya tace shi, ya gyara shi da ta'liqi mai kyau mai ban sha'awa mala, to ya nemi wannan littafi musamman ɗaliban ilimi, ana usikum bihi, ya nemi ku wasiya da ku mallake shi, at-ta'liqatul jihad ala zadil ma'ad, a matsala ta 75 ɗaliban ilimi za su iya koma wannan kenan. Albani ya dada karo wani hadisi, an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi hamzata wa qad musila bihi wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrahu ya'ni shuhada'a uhud, akhrajahu abu daud bi sanadin hasanin wa huwa mukhtasar hadithihi al-mutaqaddim fi al-mas'alati 37. Mal Albani yace ga hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda. Na'am, Anas dan Malik kun san sahabi ne wanda yake yana cikin sahabban da sun yi annabi hidima, kuma yana cikin sahabbai waɗanda suke ƙanana ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mahaifiyarsa ta kawo shi ta miƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce gashi nan liyakhdumaka, dan yayi maka hidima ya Rasulullah. An ce Anas dan Malik shekara 10 yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana yi wa manzon Allah hidima, annabi bai ce, bai taɓa cewa Anas me yasa kai kaza, me yasa ba kai kaza ba, saboda tsabar ma na akwai ladabi da biyayya. Shi bai yi ma laifin da za a ce me yasa kai kaza ba, bai yi laifin da za a kai ce da shi me yasa ba kai kaza ba. Wasu malamai suka ce to haƙuri ne dai irin na annabi, amma a ce shekara 10 bai taba yin abin da za a dan ce me yasa baka yi kaza ba. Wasu suka ce wannan yana nuna hakurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu kuma suna cewa gaskiya ana son ma ya kokari dan shi ya Annabi dabi'a sa in kai wa daidai ba yana gyara ba. Zai ga kuskure ne ya shiru bai gyara ba. To sai shi mai fesar dauke shi ta bada shi tace yau Annabi hidima. Wannan yake nuna mana halaccin mutum ya iya daukan ɗansa ya bayar da shi ga wani sahibul ilmi wal fadli, ma'abucin ilimi ma'abucin falala, kace akramaka Allah ga wannan yaron ya lazince ka a bashi ilimi a bashi tarbiya kuma ya maka hidima. Aike ne shi kai ka aike shi, hidima ne ka aike shi, wane ne kai masa ya zauna amma yana amfanuwa da ilimi. Wannan magabata suna wannan kuma riba ce, kana karkashin malami kullun tsoron Allah kake dada samu, kana ta samun ilimi, kana samun karatu, kana samun tarbiya, kana samun mu'amala da sauransu, wannan riba ce. To shi yasa kaga Anas aka kai shi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, ka duba irin matsayin da ya samu a duniya, aje a kira Anas wani ya ce bai san Anas ba. To amma yanzu wannan al'umma aiki da irin wannan yana da wahala kwarai da gaske. Mutane suna mu'amala ne da wasu kawai mai zan samu a duniya kawai. Wani yana yin wani malamin sa hidima, yana aikensa, yana masa ayyuka, ya tura shi nan ya je nan ya masa, sai wani abokin sa yazo ya ce wai kai nawa yake biyan ka ne. Wallahi malam hadhihi al-umma, abokin sa yace wai shi malam nan nawa yake biyan ka ne, kai kullun kai kike masa kaza kike masa kaza kike masa, sai wallahi ba bani komai, ce to lalle kai mugun banza ne. Bi hadhihi al-kalima, ba wai ba banza ba, mugun banza, ma'ana kai wato irin wato wawa ne yankan tiredi ba, wato kai baka ma san abin da zaka zo a wannan. Ai yanzu an daina aikin banza, kawai ya zo baya biyan ka, wallahi haka ya gaya mashi. Alhali kuma yana zuwa ne yana yi wa malamin nan hidima don ya samu albarka. Ana yi wa malamai hidima don a samu albarka, wallahi idan an samu, in dai an san ilimi yana da albarka, to ko hidima wa mai ilimi yana yi masa albarka. Ku karanta tarihi ku ga yadda magabata suke yi wa malamansu hidima da biyayya da ladabi da girmamawa, wanda alƙalami ba sa iya ferewa a gaban malamansu. Alƙalami na'am, haka yazo a cikin littattafai na ladabi ga malamai, aka ce alƙalami ma ɗalibi yazo ya zauna gaban malami yana fere alƙalami ma bai halatta ba, wannan yana cikin suhul adab da sauransu. Kuma yayin da ka zauna mutum ai za ka amfana da shi, kowa ma yana zuwa yana aiki ana biyan sa. Yanzu in za ka shiga jami'a sai ka biya fa, in za ka je kwaleji fa karatun nan fa biya kai, ka biya ne ake koya ma. Amma malaminka da yake karantar da kai kyauta ba kyauta, wala Allah baka taba jin labari ma bai da lafiya ka je ka gaishe shi ba. Da yawa malami za a ce bai da lafiya gaishe shi ma ba za a je a gaishe shi ba, kawai sai dai a buga ah malam baka zuwa karatu ne, wai me ya faru ne? Kwarai da gaske ana yi, wallahi tallahi ana yi. Malam in fa ka san baraka zo ba gaskiya ka rinka gaya mana, ya za ka samu na kashe kuɗin mota? Wallahi haka wani ya buga yake gaya wani malami, ko shi wai ba zai zo ba sai ya buga malami, wai yayi magana da malami ya ji malami ya ce masa zai zo, haka ranka Allah da Allah za ka samu zuwa kuwa? In ya ce zan zo ya ce to ba zan zo ba, shi kenan to bari je ba don kada ya asarar kuɗin mota. To shi ne wasu malamai yanzu in an buga masa waya an tambaye shi ya magana karatu ya ce mu haɗu a can, ko ba zai je ba sai ya ce sai mun haɗu a can, ka wahala don ka samu ladan zuwa. To yaya Allah zai mana albarka a cikin karatu cikin muna yi wa malamanmu wannan? Ko wani ya zo yana surutu saboda malaminsa bai zo ba, wataƙila matarsa ce ba ta da lafiya, wataƙila cikinsa ne ya ɗan murɗa, ko ba haka bane ba, wataƙila matsala, wataƙila kaza. Mala akwai malamin da ya zo zai tafi karatun wallahi tallahi a motarsa babu mai, duk a Najeriya yake faruwa a motarsa babu man da zai je wurin karatun. Su kuma wurin karatun ba su yi tunanin bari su tura aje a ɗauko shi ba, shi kuma ba zai iya buɗe baki ya ce ba yi da kuɗin mai ne a motarsa ba, kuma wurin ba zai taku a ƙasa ba. Yanzu inda zai yi an buga masa zaka zo, ya zan zo insha Allah. Lokaci ya yi ya rasa, ya yi buge-buge a gidan bai samu ba. To akwai wanda ya je ya yi karatun ya gama babu kuɗi ko naira ɗaya a aljihunsa, kuma Allah bai bashi motar da za ta kawo shi gurin karatun ba. Ku ji wannan karatun da babban baki da wasali, dan shi ne abin da muke rayuwa a wannan ƙasar na rashin kimanta malamai da mutunta su. Wannan wallahi confirmed ya faru ne malamai sukan tattauna a junan suna fada yaje yayi darasin yayi karatu shi bai da halin da yake da yar mota da za ta kawo shi ko ba a samu wani dalibin ilimi da ya tunani bari tunda ni da ina da mota a rinka zuwa ina dauko malamin mu wallahi motar haya yake hawa sai ya hawo motar haya yaje sauka yana rike da littafi yaje musu karatu to wata rana yayi karatun ya gama zai fita babu kuɗi dai an gaisa akaram kallah da gaji lafiya kallah to kallah ji Allah taimaka ya gaji lafiya kallah haka ya lallaba ya lallaba ya lallaba ya fita da kafai koma gida wuri mai nisa sai yayi wajen awa biyu awa uku yaje gida saboda shi gombe rai bude baki yace ba ni kuɗin mota gombe rai ce wani kai ni gida ba akwai masu tsini akwai wanda aka gayyace shi yaje hudu ba a masallacin juma'a wani masallaci shi ma yaje bai da kuɗi yana da na zuwa bai da na dawa da yaje musu huduban ya gama bayan an gama sallah an gaishe shi an gama komai yazo ya tsalle kofakin titi ya duba ya duba kawai sai taka ta kafa har gida wallahi tallahi ina gaya musu akwai wanda yayi musu karatun motar haya yake hawa shi kuma yana da dan kudin haya ya musu karatu an gama da shi da daliban suka je bakin titi suna taron mota haya ana wahalan mota ne an zo ana tarewa mota ta zo da gudu da daliban da malamin aka je da gudu ana kokawa ana ture shi yana kokarin shiga daliban su ma suna kokarin shiga motar ta cika malamin bai samu shiga ba ya sauka da littafin sa dai ya tsaya wanda ya ce ah malam to sai ka taho Allah ya sauke malam wallahi nake gaya muku kuma yanzu malam akwai abin mamaki wani al'umman din sun yi ba mamaki ba mamaki ba mamaki to muna faɗin wannan wallahi saboda ɗaliban ilimi wallahi ba wanda ya san muhimmancin malami da kimar malami irin ɗalibinsa wanda yake karatu a hannunsa shi ya san darajarsa duk abin da ka yi wa malaminka malam baka biya shi ba baka biya shi ba ko ba komai ya nuna maka hanyar da za ta kai ka gidan aljanna zaka zo ranka a baci kana cikin bakin ciki da baci zai da damuwa kana zuwa wurin karatu da an yi karatu an yi dan raha da wasa dariya sai ka ji wannan bakin cikin ya tafi albarkacin ilimi ne so shine sakamakon da zamu yi yan siyasa su ja su a kasa su wulakanta su ina eh su ja su a kasa su wulakanta su turo musu tsohuwar riga su saka ko ai ko musa da rabin buhun shinkafa a bana dan ka san reni reni ne in an kana dan dama dama a baka buhu idan in ba mai dan dama ba dan abu nan bane sai a baka rabin buhun nan ya ce ah kana bashi buhu wani in an zo kana da matsayin da shadda za a baka yadi goma saboda kana matsayi wani ya fi karfin yadi goma sai dai a hada mai yadi goma sau goma wani kuma ya zo ba a isa a bashi yadi goma ba dole sai an tsaga biyu a baka biyar a ba wani biyar to wani kuma mama ya da za a bashi ba in an bashi na takalmi ma ya ci sa kullun rayuwa ta kaskanci ta tozarta bai kamata mu rayu a cikin ta ba wallahi ku fahimci wannan da kyakkyawa fahimta dan kar mu zo muna ta karanta hadisi muna ciki muna ai sahabbai an abu da an tafi a mu ma mu dabbaka wannan shine gaskiya Anas din nan dan Malik mahaifiyarsa ta dauke shi kai shi gidan Annabi ta ce mai yaje yau manzon Allah hidima to kai ka ce ba za ka yi malamin ka hidima ba amma shi yana ma hidima ai ko ba ya maka yana maka wani lauya ya taba samu na wata rana aka maka lauya ya gaji wai yawon wa'azin da kuke ta yi ka ji can kun yi karatu can lakca can abin nan ya ce menene benefit ne ce ai ba wani abu ai benefit ne na Allah ai sauta ne ce kamar baɗin Najeriya ba ce ya ce a ba mana ya ce no 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 malam ya kamata you have to understand me very well you know our people they don't respect anything in their body they are not paying for so gaskiya ya kamata a kira committee malamai ku zauna let you come and sit down and discuss the matter very well to let them pay let them pay gaskiya ne ko zawa ayi hakuri daga Anas dan Malik ku mutunta malaman ku girmama malaman ku malaman sunna ba irin malaman bid'a bane za su ai musu bauta ai musu kaza kun sani akwai wanda in sun yi alwala ruwan alwala su ake shanyewa ko ba haka bane ba yawa akwai wadanda wallahi suna zaune umarni za su ba umarni ce kai akwai wanda idan ka zo baka da gida zaka yi masa magana sai ya samu wani cikin mabiya ce kai ka gina wa wancan almajirin gida ka gina mai gida kuma wallahi sai ya gina a garin nan suna nan akwai wanda sun tuba ai daga bid'ar da suna bid'a sun yi hidima yanzu sun tuba sun dawo sunna sun fi kowa ruwa
ba ga bane ba malamin ka zai tura ya ce a kawo kaza wallahi wani dan uwa yake ga mai yaje gurin wani mutum wani alaji ne sai zai yana neman canji wajen dala kudi dala wajen dubu 80 da ga mai kudin yana rawar jiki yana ce a maza a kawo aka ce ina zaka je da wannan kudi 80 yace wallahi malami na ne yace maza a kawo su yace a kawo su me za a yace kyauta za a yi hidima wa addini wallahi dala 80 kuma take yana murna malamin sa yace je kai kai yanzu malamin ka ya hadu da kai yace da Allah kadai mun kai mai tattasai da tumatir na 250 ce awa malam li annana rubbina ala hada an tarbiyantar da mu a haka so jama'a mu kula da wannan addini in yazo da abu mu aikata iyayen da yace mu aikata kada a wuce gona da iri sannan kuma kada a zo a yi sakaci Anas dan Malik kenan ya amfana tabbas da zaman sa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar yi masa hidima dan gashi ko ba komai muna taimai addu'a yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune aka zo wucewa da sayyidina Hamza abun ba dadi malam Annabi yana zaune sai ga sayyidina Hamza an zo wucewa da shi wa kad musila an yi masa wato gunduwa shine musila dan a wata riwaya ma cewa akai kasa gane shi akai malam din yanda ka fahimci mutum ka san shi ka gane shi in aka kashe shi aka gutsutsura shi aka sashi a cikin buhu ya zaka gane shi ba sai gano ba an ce sai da ma wani bangare na jikin sa aka fahimci shi an yi mai gunduwa bayan sun kashe sun samu dama ai shine amfanin idan an je ko an kashe mutum a wani guri ko rikici ko rigima ai ba a barin gawar sai ai maza a dauke gawar a tafi da ita ko janta ne a kasa ai maza a ja ta a kai ta inda za a mutunta ta a binne ta saboda wasu din in sun zo daukan gawar suke su binne ta ka fahimci wannan saboda yanayin rayuwa ko yan fashi da makami ko wani guri akai ta'addanci aka kashe maka dan uwa kai Allah ya sa ka tsira to karka gudu ka bar gawar taka gawar dan uwan ka dauke gawar dan a iya mata wulakanci ko a iya zuwa ma yan kulle-kulle da toni-toni masu fede gawar su dauki wani abu so shi yasa kake gani duk wanda suka san me suke sai su nemi a ba su gawar su dan me dan ba san me za a je a yi da ita ba akwai masu ci ko a kasan nan ma ba an buga mana a jarida mun gani ba an kama mutum yana yawo a kasuwa da bugu da soyayyen nama na mutane ai kwarai da gaske naman mutum a leda in kana so ya kulla maka ya baka ka ci kuma ya baka abin kwakwale hakuri to yaya ka kuskure ka je ka bar dan uwanka an kashe shi ka bar gawa su je su toya shi su cinye ai wulakancin yayi wa gaci za ga toyawa a ci ko namun daji su zo su cinye shi zai yi wa an yi hadari ne ko barayi an fashi da makami Allah ya kiyaye an kashe wa mutum dan uwa wai yana jin tsoro shi ya gudu ba ku dauki gawar ba kun tafi kun bata to ku a iya tafiya ku bata wata kila ungulu ko namun daji su zo su yayyaga ta akwai dadi ba dadi so yana da kyau mu gane fiqhun rayuwa yana iya faruwa wani lokacin ai ni ma wallahi ta kaina nake a ta kanka in dai da hali a dauki gawar Allah ya mana fahimta ko ya kara mana fahimta walam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrahu ana sai shi annabi bai yi wa wani mutum sallah ba a cikin shahidai in ba Hamza ba kenan Hamza shi kadai yake wa sallah kaga sauran ba ai musu ba yani shuhada'i Uhud akhrajahu abu daud bi sanadin hasan wa huwa muktasar مختصر حديثه المتقدم وانا ابو داود يفد شيء اسنادي مي كيو كما تكايتتشن حديثي ني نا مساله ده تغبا 37 حديثي نا غبا دغا عقبه ابن عامر الجهني دغا عقبه ابن عامر الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت بعد 8 كالمودع للاحياء والاموات ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإن أرضه كما بين أيلة إلى الجحفة وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتحلكوا كما هلك من كان قبلكم قال فكانت آخر نظرة
نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبى ابن عامر الجهني كبام ونحديثي مي بن توسعي كما مي بن صورو قريد الله يمن أفوا يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم وتراني أفتو ياي صلى ومتانا أحد makabartar Uhud gawawaki na Uhud kamar yadda aka sani alazai ana zuwa umra aikin haji ana kai ziyara ko wannan wurin annabi yaje bayan shekara 8 kamar yadda yazo a wata riwaya yayi musu sallah kamar yanda yake yiwa mamata sallah amma wannan sallah sai ta bada wata fassara yaya bayan shekara 8 dadin bai yi musu ba sai kuma yanzu yazo yana musu bayan shekara 8 mai riwaya yace kal muwaddi'i lil amwati lil ahya'i wal amwat kamar dai wannan sallah tana nuna annabi yana ban kwana ne ga su rayayyun yana nuna musu to ni ma fa na kusa tafiya wal ahya'i wal amwati da kuma su kansu matattun kasancewa ta tare da ku ni ma zan koma ga Allah kawai sai manzon Allah ya koma kan munbari ya yaba Allah ya gode wa Allah sai ce inni faratun lakum yace jama'a zan gabace ku zan riga ku tafiya abba ai malan tashi hankali kamar fa yazo yace jama'a na kusa mutuwa jama'a na kusa barin duniya wa ana shahidun alaikum kuma ni ne shaida akan ku ranar tashi alkiyama ku yi hakuri zan rabu da ku Allahu akbar ka tona kakka tona irin damuwa da tashin hankali da sabai suka shiga wannan rana yanda suke san annabi kuma yau ga manzo Allah yazo ya ce ni zan tafi amma dai zan zama shaida a gare ku wa inna maw'idakumul hawd mahadata da ni da ku za mu hadu a tafki na al hawd tafki na manzo Allah yana da tafki a gidan aljanna za mu hadu da ku a can dan Allah jama'a wannan baya nuna guarantee cewa sabon annabi yan aljanna ne ya ce za mu hadu da ku a can abin da muka faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana saboda kurewar lokaci mun tsaya a tsakiyar hadisin insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu dora wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wannan yana tambaya cewa da Allah malam menene hukuncin yin rubutu a allo da sunan mamaci wato akan allon a kabarinsa akwai waɗanda suke zuwa su samu kan kabarin mamaci sai su rubuta sunansa da sunan unguwarsu har ma wani kama da sana'ar sama wane wane mai wanki da guga wane wane mai kantin madara gashi nan dai ba abin da ba za ka gani ba da lokacin da ya mutu da ranar da ya mutu da waye da sauransu wani ma in mai matsayi ne ma sai an rubuta matsayi tsohon kaza na guri kaza hadi kulla bid'a duk waɗannan abubuwan bid'a ne la yajuzu shar'an a shari'a bi halatta ba dan ba a ce ayi ba so da Allah duk wanda aka yi wa dan uwansa wannan ya mazai sai samu wannan Allah ya cire dan kada kaga mala'iku su zo kan dan uwanka su ga ma a saman sama bid'a ne ba daidai bane kuma kullun idan mutum zai abu ya rinka tambayan malamai haka mai Allah ya ce wa yasalul ulama in za ka yi abu a addini ka tambayi malamai amma waɗanda malamai ya ce waɗanda suke koyi da sunnar annabi haka mai Allah ya faɗa so ba daidai bane wannan yake cewa assalamu alaikum malam kanwa ta ce ta samu jarrabawa na shafan aljanu ina roƙo da a tayata da addu'a Allah ya yi mata to ubangiji Allah ya yi mata Allah ya warkar da ita mu ma Allah ya tsare mu ya yi mana gaba daya duk wanda ya samu matsala irin ta aljanna sha gaya muku babban maganin aljani karatun qur'ani ayi ta sirfa masa tilawa wallahi zai rabu da shi ina tabbatar muku da wannan duk wanda yake da mushkila ta aljani ya lazumci karanta qur'ani musamman suratul baqara sai kullum mutum inda ya samu dama zai rinka sauke bakaran nan ya je ya dawo safa da yamma bi idan Allah sai ya zama tarihi a kansa amma shedan din ba zai barka ka rinka karanta bakaran ba da yawan karanta kulawu zai falaki da nasi wannan shine babban maganin aljani
amma duk wani kewaye kewaye da wani tsallake tsallake ba zai kai mu ko ina ba ko kaje wani malami ya je ta baka wani hayaki da waye waye da sauransu la da Allah malam ba laifi idan mutum ya je wajen masu islamic chemist dan neman maganin aljanu ko kuma su cirewa mutum aljanu na'am idan an san ya iya kuma ya karanta a karance shi ne islamic chemist din sannan alal akalli yana da aqida dan shi dan bid'a tsayarsa komai sai ya shigar da bid'a a wajen cire aljanun ma yaje kara maka wata bid'a a samu wanda yake masani kuma ba dan ciwa-ciwa ba dan a cikin masu islamic chemist din nan gaskiya akwai yan ciwa-ciwa ai haƙuri ba yawa kun ga dai da ba ai magana akan su amma gaba ya zo akwai yan ciwa-ciwa akwai marasa gaskiya akwai yan hauragiya akwai yan neman kuɗi kawai sai yaje ya samu shago kawai ya rubuta mai islamic chemist kuma bai da alaka da musuluncin ma ba abin da ya sani yaje ta tattaro magunguna duk abin da ka zo ka gaya mai sai ce muna da maganin sa muna da maganin tuntun ai nan mutum nan aka warkar da wannan kuma gari yake akwai mai islamic chemist din da yaje ba mu magani wa wata mata ta kawo mun wani dan uwa kai ya kawo na gani yana cewa ai an bashi magani ne a shagon wani wani sauransu kuma yawanci ustazai masu alama dan addini addini sai suke shiga suna yi kuje ku karanta ba kar mutum zai shiga harkar da bai da ilimi kawai dan ka zama ustaz kana da gemu shikenan ka je ka bude islamic chemist kuma baka je karanta magani karantawa ake ya jama'a magani harkar magani sai an karanta wannan ruqiyar ba jahilci bane ilimi ne bincike ne sai an karanta an iyata kuma mai tsoron Allah da takawa wanda ya san Qur'ani shi yake ruqiya ba wai wanda zai zo bai ma iya karatun Qur'ani ba yana jan Qur'anin yana jan sa ba shi yake ruqiya ba to wannan baiwa Allah kuma Allah da ya kawo wallahi da na bude maganin mala wani magani ne fari sai ya ce ai maganin ma kafin ya ba su maganin sai ya ce ai daga Masar ake order sa kuma duk yawanci magungunan sa ga daga kasashen Laraba sai an samu wani kalma ta Larabci an rubuta a jiki saboda cewa da ta kamun na je nan bude ko ya kamun ne na manta ɗaya daga ciki wallahi ina bude sai naga garin masara ne likakkiyar masara ma garin masara nace yanzu wannan din wai shine daga Masar ce wallahi daga Masar ma kuma shi nake ta jikawa nake ta fama amma abun ya gagara wallahi to mallam ya za a ka warke da garin masara kai ba ciwon yunwa ne da mai kabalta a ce a ja tuka ma to so duk irin wannan rashin gaskiya ko wannan abata sauda din da kuke gani wai fa mutum ya rubuta wai islamic chemist ba fa duka bane fa wasu daga cikin su ne wasu akwai ba ta gari kuma wa'azi an zo ba za a tsallake kowa ba yawa wasu daga cikin sai su je su yi habbar sauda din mai kyau sai su zo su cha kuɗa su da mara kyau ko kwanan nan sai na kira wani mai islamic chemist mai masa wa'azi nace kai ka ji tsoron Allah saboda wani dan uwa bai da lafiya yana cewa dan ya je ya sai habbar sauda ya kawo masa karatu a ciki ina dubawa na ganta ka Allah sai ina jin a karkashin gadon sa ma yayi ta wannan kwalin ƙarya rashin mutunci kurin gafi shi fa kwalin ana ganin sa ma anan akai shi amma wallahi an rubuta sunan wata ƙasa sunan wata ƙasa kuma ƙarya ne kuma ga mai kyau din ina da shi na san shi ga mara kyau din malam shirme kurin sai ce to aya karmu kallahu ka san mutanen mu ne arha suke so shine ake musu mai arha to za ka je ka shekara 20 kana sai ba zai ma magani ba zuma haka suke wa zuma sai mutum ya je ya samu bayan gidansa ya samu tukunya nemo mazar kwaila ya zo ya jika mazar kwaila ne ya zo ya abuna ya dama mazar kwaila ya zo ya hada ta kawai ya zo ya tashi ce tawo mutane zuma kuma wai shi ma islamic chemist wannan ba daidai ba ne ha'inci ne yaudara ne ko mutum ya zo wai ruqiya zai maka asali ruqiya fa jama'a addu'a ne addu'a kuma asali kyauta ake amma sai mutum ya zo ya ce wai kana da aljani akwai aljani kana da wani dan a South Africa ne akwai wasu aljanin naka ma daga Niger suke wasu ma daga Kamaru suka taho wasu ma daga wani fa sai ya ce ma kana da aljani 3,700 kowane ɗaya kuma sai ka biya a cire shi wallahi gaskiya wasu wurare ina gaya maka wannan ai ta cutar mutane mala wacce zo ta same ni wallahi malam ni abun ya an ce aljanu 5,000 a kaina nace ke kadai aljanu 5,000 a kanki cuta cuta sai mutum ya zo wai su ma wai has prescription ake rubuta sai ka je ka ga babban likita kana zuwa zai zo ya hira da kai kuma ba inda ya je ba wallahi ko udin bai je ba amma zai zo ya zauna an gyara office to ƙarya ce daman garin nan harkar ƙarya ƙarya duk wanda ya ƙarya a garin nan ya gyara office ya abin nan ya sa wani hoton abin nan anan ya gyara ya kwalliya ya dan abin nan sai ga ana ta zuwa wallahi ya zauna ya rubuta frustration to kaza kaza yana yi ana bayani yana rubutun ƙarya sai a zo a rubuta maka bill sai a mika ma a ce to ka je gurin secretary ko kashiya ka biya har ga roƙiyar nan ba sai ka je ka bude takardar sai kaga an maka bill din 28,735 har da wani naira 35 ta boge ta iska an gaya maka 28,000 ba sai ka je ka biya sannan zaka je chemis a baka maganin kuma magungunan wallahi yawanci a gidan nan suke zama su maganin da duka wani maganin wallahi bai wuce naira 300 wallahi sai a buga mashi an rena maka hankali sai a buga mashi a 2,000 jama'a ana wannan mutane su yi tsoron Allah ba a ce kar a nemi abinci ba amma neman abinci ku zo kuna cutar mutane ko mutum ya zo bai iya qur'ani ba bai iya komai sai ya ce ai shi ma yana cire aljanu a garin nan akwai masu cire aljanu kuma suna sa mutane aljanu ne su kansu aljanun ne da su akwai wanda ya ga da abun ya cirke masa tafka tafka sifi ku ya samu lasifi ga irin ta masallaci ranfa zai tsaya irin ta mai tallan maganin nan ita ya samu ya je ya zauna ta a wani daki ya samu dan kasar dinsa da ka zo za a yi ma ruqiya sai ce je ka zauna daidai gindin lasifi kan nan malam kana zaune sai a ce ka bude kunnen ka a gindin lasifi ka sai a danno ma kira a to malam ko baka da aljanin ma ba sai kai sama ba to akwai masu yin ruqiya lasifi ka kawai fa lasifi ka zai kunna maka kunna ka kawai sai a tura a rufe ka sai bayan minti 15 minti 30 sai wani ya zo ya ce har yanzu baka bayyana ba ko in mutum ya sha wahala sai ya ce ni ne wallahi ana maka labarin mutane da abin zai baka mamaki wallahi to shi yasa ni shawarar da nake ba wa mutane ba mu ce kar a kai wajen masu kuɗi ba masu yin ruqiya ta kuɗi ba amma ruqiyan kuɗi sirrinta ai ba wani abu bane ba addu'a ce addu'an nan a gidanka ma kana yi Allah yana karba ko ba kana tashi da dare kana yi ba to matsalar karatun qur'ani in ka iya karatun qur'ani kana da mara lafiya yana da aljani zauna da shi kai taimai tilawa wallahi Allah zai bashi lafiya ka tambayi malamai wanda suka san harkar aljani din in ya bayyana ya ake ganewa in kaga kaza an kaga kaza shikenan amma yana da kyau kai din ma ka dage da addu'a dan sai kai addu'a mai karfi kafin kai ruqiya kwanan nan ma wani bawan Allah ya zama fatawa shi ma ya je a kirinkin sa ya je wani yana kamu da aljani ya je masa ruqiya kawai zai kama abin aljani ya dawo kansa yanzu shine yazo ya shiga matsala yace wallahi malam tsautsayi ya kai ni wani bawan Allah ba shi da lafiya naji ina masa karatu so da Allah yan wana mu zama muna da fiki muna da fahimta jama'a na faɗa ba cewa ne kar a kai ba amma ku samu masu tsoron Allah ku kai musu amma in kun iya karatun Qur'ani nan to ku jarraba addu'a ce ku taiwa iyalanku ku taiwa ƴaƴanku babu hadari ma irin ka dauki mace ka kaiwa mai ruqiya ya je rufe kofa da ita ko ya dauki hannunsa ya rike ta kaga malamin ruqiya yana rike yarinya akwai wanda wallahi rike ta ku rike mun ita ku kama ta ya danke ta wallahi tallahi malam waye baka izini ka taba yar mutane waye faɗa a wace aya a wace hadisi mutum ya zo da yarinyarsa ko da ƴarsa ko da abin nan ɗansa ka zo ka damƙe ta na ba daidai bane wannan shedanci ne wala duk mai ruƙe daga yana damƙe macen mutane to ka ƙara gaba wallahi zai maka illa ka je ka ɗebo wasu aljanan da baka da shi ma wani ya ce wai ya magana mu'amala da ɗan shiya shi yana tare da ɗan shiya yana aikansa yana biyansa hakan ya kamata a shari'a ko bai kamata ba almuhim ba laifi bane dan kai mu'amala da shi ta hanyar kasuwanci ko wani abu amma kai mu'amala da shi ka fahimtar da shi ba wai kai kai ta bashi kuɗi yana amfanuwa da kai ba kai kokari ka bayyana masa sunna kamar yadda kake mu'amala da kafiri kana kokarin bayyana masa musulunci to shi ma kai kokari kai mu'amala da shi ka bayyana masa addini addinin mu na da'awa ne addinin mu na kira ne zuwa ga hanya ta kwarai wani ce da Allah mallam akwai wani ɗalibinka da yake zuwa wannan makaranta Allah ya jarrabe shi da hadari motarsa ta kone da wuta yace wallahi malam da kyar aka ciro shi akan hanyar Niger zuwa birnin Gwari yace shine suke neman addu'a a wajen yan uwa Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya su kuma waɗanda suka rasu Allah ya cikan su ya yafe musu muna fatan Allah ya bashi lafiya Allah ya tsajikan mu gaba daya wannan ba wala yace malam matsala ta shine ni ina tunani mara kyau kullum zuciyata bata kyau bata kyakkyawan tunani wata ran idan na dauki alqur'ani ina karatu sai in ji ina shakka akan karatun Qur'anin kansa abinda Allah yake faɗa riyazu billah wani lokacin har tauhidi na yakan shafa irin wannan tunani yakan samu shakka akan tauhidi na da kokonto akan Allah kuma ni ba na so nake irin wannan tunani amma na kasa denawa shine wallan nake so a faɗa min matsayin zuciyata da ni kaina baki daya kuma dan Allah mala ka bani shawara da kuma irin addu'ar da zan nayi dan in samu in kubuta daga wannan hali dan Allah mala ina so ka taimaka mu Allah ya taimaka mana ga baki daya wannan kun ji dan uwan muhalin da yake ciki ko so wannan ba wani abu bane ba shedan ne akwai shedani wanda aikin sa kenan ya sa ma shakka akan addininka da musuluncinka sai zo ya rinka sa maka ma ya ce ai Allah ma kaza kaza ne ma da zarar ka take jiki kana da lokacin da zaka yi wannan tunanin to sai in ka biye shi ma zai iya sa ka ridda to amma alhamdulillah annabi ya ba mu kaida duk wani tunani da kai in dai baka zartar da shi ba Allah bai kama ka da shi ba to meye maganin wannan tunanin yawan yin a'uziya a'udzu billahi minash shaitanir rajim da kaji tunanin a'udzu billahi minash shaitanir rajim a'udzu billahi minash shaitanir rajim ko kuma addu'an nan yazo a sunna duk wanda yake da wannan waswasi da shakka sai rinka raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula ka kaga mu komai raditu billahi duk tunanin da yazo ma sai kace ya Allah na yadda da kai kaine ubangiji na wa bil islami dinan kuma ya Allah na yadda musulunci shine addini na wa bi muhammadin rasula kuma ya Allah na yadda annabi muhammad shine manzo na in baka iya larabci baka iya hausa Allah kaine ubangiji na kuma musulunci shine addini na muhammad shine manzo na ka tabe mai tauna insha Allah zaka rubu da shi shedan ne kawai yake kawo maka wannan waswasi dan ya jefa ka akan shakka da damuwa kai ta karatun qur'anin ka duk da shakkar da yake kawo ma kai ta ibada wannan zai taimaka maka kwarai da gaske Allah ya raba mu da waswasi dan ciwo ne kai da baka da shi baka san matsalar ba amma shi da yake ciki kaga ai bayan ya faɗa sai da magiya yace a taimaka masa Allah ya raba shi da wannan Allah ya tsare mu wannan yake cewa wace wannan kamar mun ma amsa ta yi wannan yake cewa wai da Allah mallan idan aka sal aka hada sallah ba idan an hada sallah da damana ba a zama a masallaci sai dai kowa ya tafi gida to in kun hada sallah me amfanin ku ci gaba da zama ba an ce ku hada sallah ne saboda ruwa ya sako in kun tafi isha'i ai ba za ku iya dawowa ba yanzu idan mun yi magariba a nan gurin hadiri ya tauro ai ta ruwa irin wannan ruwan wannan lokaci watakila ruwan ba zai bari a fito sallah ba saboda uzuri ne ruwan sama da chaɗi uzuri ne na kin fita sallah to shi yasa shari'ar musulunci ta bada dama in ana ruwa ko ana chaɗi wasu malaman ma sun ƙara hadda duhu matsanancin duhu musamman a lokacin da babu ba'a da aminci to wannan zai iya sa mutum ya zauna a gida ya sallah to idan akwai wannan yanayi sai mutum ya zo ya zauna a gidansa ya yi sallah ba sai ya fita ba to wanda suke masallaci an ba su dama su hada azhar da la'asar ko su hada magariba da isha'i to kuma an ba ku dama kun hada magariba da isha'i kuma kun zauna kun kafa dandali kuna hira a masallacin kuma isha'i ta zo ta dada samu to me amfanin hadawa ai gwanda ma ku zauna ku yi ta zikirin isha'in ta yi ku yi ko to shine malamin fiqh suka ce duk wanda ya yi sallah ya fita lalle haka malamin fiqh suka faɗa duk wanda ya yi sallah ya fita amma wani uzuri zai iya tsayar da kai tunda jam'i ne akai watakila kana aiki a masallacin watakila wani karatu kake watakila wata mu'amala ko gyara ko wani aiki ko na makamanci wannan ba laifi akwai malaman da sun tsananta ma sun ce in fa isha'in ta sake dawowa ta same ka a masallacin nan baka fita ba to fa ka jaddada ta wadike wannan kaga magana tana buƙatar hujja da dalili ko amma dai kar a zauna din shi ya fita an yi a tafi gida sai a je a huta sannan ba a hada sallah a gida da wani ya ga hadiri sai ce kande zo mu hada a'a ba wani maganar kande ko dudu babu wanda za a kira a hada ba a hada sallah a gida da yara me amfanin hada sallah saboda ai ana fitowa a zo masallaci wannan tattaki da ake a zo masallaci kafin a je gida kaga akwai ruwa akwai kwata akwai menene to kana zaune a gidanka to me buƙatar ka hada sallah ba a hada sallah kamar yadda a gida kamar yadda mai askari ya faɗa Allah ya masa rahama da Allah mallan wani da ya mutu a kasar waje ba a Najeriya ba za a yi masa salatul ghaib ana iya yi kamar a yi masa sallah baya nan shi gawarsa tana can da sauransu kamar yace misali idan babansa ya mutu a wata kasa shi kuma bai samu yayi mai sallah ba zai iya masa sallah daga nan inda yake har ta kai zuwa can garin kwarai kuwa akwai ra'ayi ne nuna halaccin haka zamu zo mu yi karatu mai fadi akan wannan salatul ghaib din mun nan yi magana kadan akai amma nan gaba zamu zo mai magana daman abin da suka ce ai sallar gawa din salatul ghaib ai addu'a ce yanzu a ce idan mutum yana Saudiya ba za ka yi mai addu'a ba kana nan za ce idan mutum yana Kamaru ba za ka yi mai addu'a ba kana Najeriya sallar gawan gabaki ɗayan ta mene addu'a ce so ya halatta idan dan uwan mu ya mutu a Chadi ko dan uwan mu ya mutu a Kamaru kai baba ko a Kaduna ya mutu kai ko a Maiduguri ya mutu kai ko a Bauchi ya mutu anan masallacin in muna so ya halatta mu kabbara sallah mu ce jama'a zamu yi wa wani dan uwan mu sallah ya mutu a gari kaza mu mai sallar gawa baya wurin amma mu yi mai kamar gagawar a gaban mu an ce mafi inganci cikin maganganun malamai ya halatta wasu ne dai suka ce a'a ba za a yi masa ba sai in a garin da yake din ba a yi masa sallah ba an san ba a yi mai ba kamar ya mutu ya yi hadari a mota a kasar Arna an ci kuikui gawansa an je an binne shi ba a yi mai sallah ba ko a wata kasa wadda ba su da mawa da yawan mutane sallah ba kamar yanzu misali a kasashen India dabi'ar su al'ada sun yi ma musulmi su masu imani ba idan mutum ya mutu kone shi ake kone shi zuwa ke kuma ai biki kuma ƴan uwanka mafiya kusanci da kai su za su danna maka a jana kuma itacen ma da za a kona ka sai an saye shi da kuɗi mai tsada wani guri ake zuwa wani ɗan uwa ya je wurin kusa da teku kogi sai a jera itace a jera itace a jera 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 mai tsada ma itacen kala kala a zo a sa mai turare mai kanshi sai a ɗauko gawar nan a jefa ta a danna mata fetur kawai sai a ce wani ko matarsa ko ubansa ko wani kusa sai a ce kyasta a shana yan uwansa mafiya kusanci dan yin suna kusa kawai sai kyas sai a danna mai a shana kawai sai kama mutu sai kama cin wuta suna tsaye a wurin nan sai ya cinye kurbus har kashin sai ya cinye da itacen gaba daya sai kuma su zo su ɗebe tokar idan suka ɗebi tokar sai a rarrabawa family tokar wannan a bashi kulli wannan a bashi kulli a rabe ta tas sai kuma a ce a je a shiga cikin ruwa kowa ya je shiga cikin ruwa iya zurfinsa ina inda zai kai shi sai ya saki tokar wai shikenan an yi wa Allah wayo bai sai haɗa shi ba jahiliya kenan to Allah ya kiyaye dan uwanka ya je suka yi masa wannan suka kone shi ai kaga akwai matsala wannan ba addini bane kun fahimci wannan so za a iya masa amma wasu malaman fa sun hana dan ba mamaki ka ji wani malami ya ce a'a in dai an masa sallah ba za a yi ba amma ni ina bada fatawar ya halatta a yi din malam ina da ƴan uwa maza da mata kuma iyayenmu suna da rai sai mahaifiyarmu ta ce in tara wasu kuɗi za ta yi min ciko na sayi fili ni ina ganin su sauran ba a yi musu haka ba ina tambayar malam hukuncin wannan abin kun fahimta yana da ƴan uwa mazansa da maza da mata mahaifiyarsa ta ce hada kuɗi ya je ya cinikin fili ita za ta cika masa amma ya san sauran ƴan uwansa ba a yi musu wannan ba to yaya halatta na'am a shari'a duk kyautar da uwa ko uba za ta yi wa ɗa bai halatta ta ware wani ta yi masa ba sai ta yi wa sauran sai ka gaya mata mama to in kin yi min fa sai kin yi wa kowa ko kuma in ta baka dubu ɗari ne cikatu to lalle duk sauran yara sai ta ba su dubu ɗari dan babu wani dalilin za ta ware ka kai ɗaya ta baka dubu ɗari sauran ba a ba su ba shine hadarin ware yaro a yi masa kyauta hadisi ya inganta sahihi wani bawan Allah ya bada kyautar gona wa ɗansa sai ya zo yake gaya wa mahaifiyar yaro sahabi ne sai take cewa ka gaya wa annabi ya ce a sai ta ce da shi kuma ka yi wa sauran yaran kyautan na gonan kamar yadda ka yi wa wannan ka ga ɗanta ne sauran yayan ma ƴaƴanta ne sai ya ce a sai ta ce to ka je ka gaya wa annabi in ya ce ba laifi shikenan na yadda in kuma annabi ya ce da laifi to gaskiya ban yadda ba manzo Allah ya ce ya je samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bashi labari kaji kaji ya rasulullah na bada kyautar gona wa yaro na wani manzo Allah ya ce kullu waladika na halkahu ko wani danka daga cikin su ka bashi gona kaji fa kai alaji ka gina wani yaro cikin yayanka gida ko wani yayanka ka gina mai gida alaji ka sai wani yaro cikin yayanka mota alaji ko wani yaro ka sai masa mota alaji ka dinka wani yaro shadda ka yi masa kaza ka bashi kuɗi ka bashi jari kowa ka bashi jari a idan su mata ne suna da rauni a da mata da maza duk wacce aka bawa sai an bawa kowa so iyaye ku sa ido gau in baba ya bada wani abu to kuma ku nemi naku sai ya ce a sai manzo Allah ya ce fa ashhadu ala hada ghairi tashi kaje ka nemo ne maka shaida ba ni ba fa inni la ashhadu ala jawl ni ba na yin shaida kan zalunci annabi haka ya faɗa yi wa da wani yaro ka ware wani kai masa hidima kai masa kyauta ba kai wa saura ba sunan sa zalunci so da Allah ya kamata mu kiyaye akwai yan abubuwa daban-daban wanda yan kanana-kanana ba su kai sun kawo wannan ba a komai kamar yadda malamai suka faɗa amma wani abu babba ko wani abin da yake bai kai ya kawo ba wannan ba da wani yanzu misalin yaranka don wasu ka ba su kuɗin break naira 50-50 kuma kana da wani ɗanka yana can shi kuma a sabon gari shi ma sai ka aika mai naira 50 balagagge a yan kananan abuwa tawafe wanda ba su kai sun kawo ba komai amma babbar kyauta da za ta iya fitowa a gani wannan bai halatta ba abin da yasa ake faɗin wannan wallahi ina gaya muku ana ba ku labari abin da ake a garin nan na rashin gaskiya za ku sha mamaki akwai iyayen da ba sa kyauta idan ana son mahaifiyarka za a yi maka kyauta babanka zai yi maka hidima ta fitar hankali idan mahaifiyarka baya son ka to in mahaifiyarka ya shafe ka akwai mutanen da ba su ta gawa ba su tsoron Allah abin da suke kenan akwai wanda ya kewaye ya samu wata matar cikin ƴaƴanta yace to ke Hajiya tunda muna mutunci da ke kuma ni ina son ki tsakani da Allah kaza kuma ba akwai sauran mata ga check nan miliyan 300 kowane yaro a bashi 100 miliyan 100 miliyan 100 a cikin dukiya ta ce nawa ne ban mutu ba amma fa kake ga kishin kuma sauran yaran ma ban musu ba amma saboda hidimar da kike min da tsaunar ke da nake sai a rubuta check yara su yi withdrawal kuɗi su je su kama business uwar ku da uban ku daya sai kaga wancan ɗakin suna cikin ni'ima ya sai mota wancan ya bude shago wannan ya tafi kasa kaza harka ko kuma kuna nan kuna ta jira eh kuna jira ya mutu ku ci gado mana abinda ake yi kenan yanzu wannan sai zama halal halal bane kuma yana wannan yana zubar da mutuncin uba uba zai zama bai da mutunci a irin yayansa dan wani bai zai yadda ba bai zai yadda ba dan me ya za a yi mana haka so da Allah ya iyaye a kiyaye don Allah tambaya ta karshe shi wannan addu'a yake nema shi ma iska ce da shi kai kamar ana da cutan iskan nan da yawa ko to Allah ya yi mana aljanuni yace shekara wajen 5 da Allah yana nema a taimaka masa da addu'a Allah ya yi mana gaba daya so yan uwana mun dawo karatu insha Allah tabaraka taala kamar yadda aka tafi hutu muna fatan Allah ya sa mana albarka cikin abin da ya gabata kuma wanda yake gaban mu Allah ya ba mu ikon dacewa Allah ya sa mana tawfiki kuma ya karba ayyukan mu ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa da muke ciki kuma ya raba mu dukkan fitina da tashin hankali Allah kuma ya albarkaci rayuwar mu ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh